ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
آمين.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
آمين.
حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بركم لسعدوا وانا مسلاتي البركة مسلاتي اندمي تروس اسلامي سانتا اننغا لما نقري جهر برنو يومنا ليقى وتر رمضان شكالة لبو ديدا لليه دودا أربعين دبقوي hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina, wanda kuma ya dace da 18 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya. Wani yau shine wani na farko ga watan ramadan. Kamar yadda muka saba, za mu gabatar da tafsiri a wannan masallaci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ya mana tawfiki. Kamar yadda muka saba shekarun baya, kafin mu shiga tafsiri za mu ba da nasihohi a takaice abin da shafi azumi da kuma rayuwarmu. Abu na farko, mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan azumi, wannan wata mai albarka. Idan za mu iya tunawa kwanaki da suka wuce ana mana wa'azi mu yi shiri ga watan Ramadan, to gashi Allah da ikonsa da falalarsa da iman da ni'amarsa ya nuna mana wannan wata mai alfarma. Ka halarci watan Ramadan ina da gaskin manya-manyan ni'imomin Allah akan bawa. Inda baka halarci watan ba, ai alherin ba za ka samu. To Allah ya nuna maka watan kuma ya baka lafiya. To wannan yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah akan bayansu. Da yawan mu ba ma jin wannan ni'imar, amma idan mutum ya tsaya tunani zai fahimci da gaske cewa Allah ya yi mana ni'ima. Domin wata ne wanda za ka samu gafara, ka samu rahmar Allah. In ka dace Allah ya yanta ka daga wuta, ka dace da daren Lailatul Qadr, to babu alkhairin da ya kai wannan. To dole mu ji cewa ganinmu Ramadan na bana, mun shiga cikin Ramadan na bana, mu ji cewa wannan ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Allah. To idan wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah, duk wata ni'ima wajibi na godewa Allah. Dan shakartum la azidan nab. To wannan Ramadan, wannan ni'ima da Allah ta'ala ya yi mana, ta yaya za mu godewa Allah? Muhimmi daga ciki kiyaye dokokin azumi. Duk wani abin da za a yi koma bayan azumin taimakawa azumin ne ke. Amma asali, manufa ta asali, muhimmin abu shi ne ya zama mun soke wannan farari da Allah ta'ala ya dora mana yadda Allah ta'ala yake so. Gwargwadon hali, dole ka san wato ka tsarkake niyyarka, ka san farallan azumin, ka san abubuwan da suke bata azumi, ka san abubuwan da suna ƙara ladar azumin sunnoni da mustahabbai, sannan kuma ka tsare harshenka. Ka tsare harshenka, ka guji abubuwan da za su rusa maka lada. ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumi zai zo ya wuce wani ba shi da ladar komi ladar sa ita ce ko shine ya sha wahalar gishirwa ya sha wahalar ruwa kwana 30 ko 29 nan san tafi a haka Allah bai karba ba bai samu rahmar Allah to babu asara da ta kai wannan saboda gujewa wannan asara dole ne mu mai da hankali mu ga cewa mun kiyaye dokoki na azumi domin mu ci ribar wannan wata Allah subhanahu wataala ya dace da mu kuma abu na gaba da yake da muhimmanci mu tunatar da junanmu mun san yanayin da kasar mu take ciki yi wa wannan kasar addu'a da makawunan mu musamman al'ummar musulmi watan ramadan mutane mai alfarma duk wani lokaci mai daraja mai alfarma lokaci ne da ake sa ran Allah subhanahu wataala zai amshi addu'ar bayi musamman lokacin gode baki sallar dare tarawih lokacin da aka karanta alqur'ani aka yi zikiri duk wata dama ai amfani da ita aiwa wannan kasa addu'a Allah subhanahu wataala ya magance mana matsaloli da muke fuskantar su matsalolin tsaro matsalolin rayuwa matsalolin zamantakewa matsaloli na makirce-makirce na makiya na cikin gida da na waje suna nan tili ba su da iyaka to babu wanda zai fidda mu daga waɗannan matsaloli sai Allah madaukakin sarki to dama ce wata ramadan dama ce mu yi amfani da wannan dama kuma ƙari akan wannan ina ziba mutum yin wannan ba wannan karan ne za mu yi insha Allah da mun fi mai da hankali wajen ba da shawara ko nasiha ga masu saurare gama garin mutane al'umma musulmi to sai nake ganin wannan karan ya dace mukan mu masu tafsiri masu wa'azi a fadakar da mu a kullum muna da kokarin mu yi wa mutane wa'azi amma fa kafin mu yi wa mutane wa'azi ya kamata mu a ce mu yi wa kanmu wa'azi mu gyara kawunan mu kafin mu yi tunanin gyara mutane abu na farko da nake jan hankalina da hankalin ƴan'uwana masu tafsiri yau kusan kowane masallaci akwai tafsiri kowane lungu da saƙo kowace unguwa akwai tafsiri babu inda babu tafsiri amma an kalli yawan tafsirin da kuma ayyukanmu halayenmu a aikace sai ka ce anya ana fahimtar tafsiran da ake yi kuwa ana fahimtar tafsiran da ake yi ayoyi da ake ji ake fassara su ana fahimtar su ko an fahimce su ana aiki da su to shawara ta farko ga ƴan uwa masu tafsiri ikhlasi tsarkake ne ikhlasin nan wajen fadar wannan kalmar akwai sauƙi ikhlasi amma aiki da shi yana da wahala sai an dage to mu mai da hankalinmu akan ikhlasi kuma wannan yana nufin abubuwa da dama mu mai da hankalinmu wajen tabbatar da ikhlasi wannan yana nufin abubuwa da dama na farko dai barin san zuciya yana daga cikin raunin dan adam ya biye wa san ransa da saninka ko ba da saninka to wajibi ne mu kauce wa san rai sannan kuma mutum ya bar maslaha ta kai za ka bada abokan da ka kalli maslaha ta kai ka kalli maslahar addini maslahar al'umma duk wani zai shiga karkashin ikhlasi kuma kada ka nufaci kada ka yi nufin batanci ga wani saboda kun yi saɓani da shi ba fuskar nasiha ba ba fuskar ya gyara kuskurensa don batanci wannan ya saba wa ikhlasi abu na biyu masu tafsiri su tuna girman kujerar da suke zaune a kai girman kujerar da suke zaune a kai kana wakitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi bal ulama warathatul anbiya kaga shi annabi ne domin ka bayyana wa mutane abin da Allah ta'ala ya saukar musu to kujerar tana da girma kujerar tana da girma ka kalli wanda kake wakilta ko kuma ka kalli littafin da kake fassarawa ba zancen shugaban kasa bane ba zancen gwamna bane zancen khaliqu samawati wal ardh magana khaliqu samawati wal ardh dole mu tuna girman kujerar da muke zaune a kai kada mutun ya faɗa abu sai yana da hujja sai kana da masaniya kuma hujjar mata zama ta inganta abu na gaba na uku likitoci ilimi ne akwai tabibul ruhi akwai tabibul badan akwai likita na gangar jiki akwai likita na rai likita na gangar jiki shine likitoci masu bada magani in baka da lafiya ka je asibiti likita ya duba ka ya fahimci matsalar ka ya baka magani ko allura haka nan malami zai gyara maka rai ya gyara ma imanin da tsoron Allah ya sa ma tsoron Allah ya dasa ikhlasi a zuciyarka domin ka inganta alakarka da Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ji gurin likita kana da matsala ko ciwon kai ko ta damuwa likita zai kalle ka ne ya ga menene ya dace da kai menene zai magance matsalarka likita ba tambayar ka zai mai kake so a yi maka ba ba abin da kake so ne likita zai yi maka ba abin da zai magance ka shi likita zai duba ko haka bane ko ba daji abin da zai magance ciwonka shi likita zai ba ba abin da kake so ba abin da kake sha'awa to haka ne malami mai wa'azi mai tafsiri ka kalli me mutane suke bukata ba menene abin da mutane suke so ba ka doka kamar marasa lafiya kai ne likita a asibiti marasa lafiya suka zo gabanka abin da zaka shine me zaka yi musu abin da zai magance musu ciwonsu ba abin da suke so ba mu kalli menene abin da suke bukata a rayuwar mu ta yau ba abin da mutane suke sha'awa ba domin kai likita ne mai bada magani abu na biyar girmama Allah da kuma dasa girman Allah zukatan mutane da kuma girmama umarnin Allah girmama hanin Allah da yawa daga cikin mutanen da suka kaucewa umarnin Allah subhanahu wata'ala suka kama hanyar bid'o'i da sauransu rashin girmama umarnin Allah ne yasa to mu dasa girman Allah da kuma girman umarnin Allah da hannunsa a zukatan mutane abu na biyar mai kama da na hudu shine girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dasa wannan a zukatan mutane da kuma dasa kaunarsa a zukatan mutane babu yadda za a yi mutum yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmamawa ta gaskiya girmamawa iri-iri ce ta yi mutum yana so ya girmama manzon Allah amma ya kaucewa hanya ba dora shi a kan hanya wadda take daidai ba to idan mutum ya fahimci girman manzon Allah kuma an daura shi a kan hanya wadda take daidai wajen girman manzon Allah bayan da za a yi shi yana bid'o'i to dasa girman manzon Allah da kaunarsa zukatan mutane abu na shida kwadaitar da mutane wajen riko da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikin magabaci in dai abin da kake so ka shiga aljanna da shi ne in qur'ani bai ishe ka ba sunnar manzon Allah bata ishe ka ba aikin magabata bai ishe ka ba me zai ishe ka kuma wadannan abin da ya zo a cikin alqur'ani abubuwan da suka tabbata a sunnar manzon Allah da kuma aikin da magabata suka yi na san idan ka yi kokari tukunna ka yi biyu cikin goma ko uku cikin goma sai an yi da gaske wanda aka sa ka ba ka gama ba balle ka ji kana washe kwashe Imam Malik rahimahullah yana cewa as-sunnatu safinatu nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq wato sunnar manzon Allah misalin sa kamar jirgin annabi nuh an san jirgin annabi nuh ko lokacin da yayi wa mutanensa da'awa Allah ya sun ci su yi imani da shi Allah ya kaddara zai halaka su annabi nuh ya gere wannan jirgin ruwa wanda suka yi imani tare da shi suka hau suka tsira amma kafirai suka halaka. To haka ne sunnan manzon Allah, in kana so ka tsira ka hawo jirgin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inji Imam Malik. Duk wanda ya yi dukkan sunnan manzon Allah ya tsira, wanda kuma bai dukkan sunnan manzon Allah ba, kamar wayancin kafirai ne waɗanda ba su hawo jirgin Annabi Nuhu ba, suka halaka. Ma'ana watsi da sunnan manzon Allah hanya ce ta halaka. To Allah ya kiyaye. Abu na bakwai, mai da hankali akan damuwar al'umma. Mu tafsiri ya kalli wannan al'umma ta mu ta Najeriya a yau, a wani hali muke ciki a yau, a wani hali muke ciki a ɓangaren siyasa, a ɓangaren tattalin arziki, a ɓangaren zamantakewa, a ɓangaren tarbiyyar ƴaƴanmu, a ɓangaren ilimi. Akwai abubuwa na damuwa da yawa. To ya za a yi a kawo al'umma mafita? To a mai da hankali akan wannan. Abu na takwas, kar a tsaya ana jayayya akan matsalolin da ba maslaha ce ga addini ba, ba maslaha ce ga al'umma ba. Akan ruwa rana a tada jijiyar wuya, karshe addini ba zai amfana ba, al'umma ba za su amfana ba. Kuma ana cikin watan Ramadan, tafsiri ake da azumi a bakinmu. Don wannan wa'azin amana, amana ce. Mai wa'azi kada ya manta da cewa ba wajen yunƙurinsa gyara mutane, wannan bai nuna cewa shi ya zama tun ma'asumi. Za ka iya yin kuskure, kuma duk abin da ka faɗa ana rubutawa. Kuma gobe kiyama za a maka hisabi a kai, saboda haka ba ƙaramin aiki ba ne. Abu na tara, wajen tafsiri, tafsirin Ramadan da ke Ƙur'ani fage ne mai faɗi. Shi hatta kana karanta tafsirin malamai, za ka matsaloli iri-iri, ana shiga tarihi, a shiga fiqhu, a shiga aƙida, a shiga zamantakewa. Ƙur'ani fage ne wanda ba shi da iyaka. Saboda haka kowa zai kawo a cikin tafsirinsa ababe matsaloli iri-iri. Akwai abubuwan da aka yi ittifaki a kansu, wannan ba a samun rikici a kai, ba a samun rikici a kai don an yi ittifaki a kansu. Akwai matsaloli na saɓani a ɓangaren aƙida, a ɓangaren afiƙu, musamman a ɓangaren aƙida ya fi zafi. Abubuwan na saɓani iri biyu. Akwai abin da yake kuskure ne ɓangaren aƙida ko fiqhu da sauransu, to bayan da za a yi shiru a kan kuskure, dole a yi al'amuru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kuma akwai abubuwan da suke saɓanin malamai ne, wannan mada hujjojinsu, wancan mada hujjojinsu. Kowanne ko abin da yake muttafaqun alayhi wajen cewa wannan ra'ayi ne gurbatacce, ko abin da ke akwai saɓanin malamai. Abin da ke da muhimmanci shi ne a yi mura'atin ladabin saɓani, ba ana ka kafa da ra'ayinka ba, ni a fahimta ta wannan abu kaza da kaza bid'a ce saboda dalili kaza da kaza, abu kaza da kaza aiki ne na shirka saboda dalili kaza da kaza. Dama amana ita ce isar da saƙo, mutane su fahimta su gyara, wanda ya gamsu ya gyara, ya ɗauka ya gyara. To amma cin mutunci, zagi da azumi a bakinka a watan Ramadan, Ƙur'ani ka sa a gaba, ka yi maganar da hatta jahilai suna cewa ya aka yi malam yana faɗin waɗannan maganganu, kaga akwai damuwa a ciki. To dole mu yi wa kanmu linzami, masu tafsiri su wa kansu linzami, ba ana kaka ba da ra'ayinka ba, domin duk saɓani da za a yi a kanka ta fara, ba kai ka faro shi, akwai waɗanda suka riga ka, kila kai ma a wani gurin ka karanta, ka zo kana faɗa wa mutane. Saboda haka ba buƙatar sai an zubar da mutunci, an fita daga tsarin wa'azi, an fita daga tsarin wato ladabin malami. To ai mura'atin ladabin saɓani, domin da social media yanzu irin yadda mutane suna cikin ruɗani, abin ya wuce misali. Wani sa'ilin ma wasu suna gumma cewa ai gara ma da rama kawai arena sauraron wa'azi duk da cewa ba duk aka dalace ba akwai mutanen kirki masu tsare mutunci masu tsare ladabin sabani masu kiyaye dokokin tafsiri amma kuma wanda suke da matsala kuma su ma suna da yawa saboda wajibi ne a mu tsare wannan abu na goma na karshe kuma yadda na riga na gabatar mu rika tunatar da mutane daga lokaci zuwa lokaci wato riko da addu'an nan riko da addu'an nan muna fadar wannan ne saboda irin makirce makirce da ake shiryawa wannan al'umma tamu al'umma musulmi a Najeriya tamu ta yau akwai damuwa sosai wasu abubuwa sun bayyana zahiri waɗanda suke a ƙarƙashin ƙasa Allah ne kaɗai ya sani kuma ga mamu namu matsalolin rashin mutunta juna rashin haɗin kai da matsaloli iri-iri da talauci rashin shugabanci na gari ba a nan kanu wasa da addu'a wannan ƙasar a baya abubuwa na matsaloli da yawa sun auku kamar ƙasar za ta wargaje amma aka dukuba da addu'a sai ka ji an tsallake matsalar kamar ba ta faru ba yana da kyau murka tunatar da mutane dagewa da addu'a wannan kasar ta zauna lafiya makiya Allah kare mu daga sharri to mu dage da addu'a Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da ikhlasi idan da mu kuma kafin mu shiga karatu har wulayo idan ba ku manta ba kwanan nan mun yi rashi ɗaya daga cikin malamai dan uwa mai wa'azi mai kokari Malam Muhammad Kabir a dan gidan Malam Garba Dariya shekarun baya mai husa shi mai yaro sai babban malami ne a wannan gari to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah subhanahu wataala ya gudunci lamarin zuriyarsa Allah subhanahu wataala ya sa masa a mizaninsa kyawun ayyuka da yi da hidima da yawa a addinin musulunci makurakuransa Allah ya gafarta masa mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani kuma za mu yi amfani da wannan dama mu jajanta wa ƴan uwanmu na Kano akan gobara da aka samu a kasuwa Allah subhanahu wataala ya sa musu gafara ya maye musu da mafi alkhairi domin duk wannan yana daga cikin manyan jarrabobi da Allah ta'ala ke jarrabar al'umma kuma muna fata hukumomi na Kano ko na sauran jihohi domin matsala ta gobara tana faruwa da yawa garuruwanmu wasu idan abin da ya sa asara take yawa idan aka samu gobara ba hanyar da za a shiga a kashe mutum saboda cunkoso to yana da kyau hukumomi su ɗauki matakai na inganta yanayin kasuwanninmu domin in jarraba ta zo domin ta zo da sauƙi Allah subhanahu wataala ya kiyaye na gaba Allah ya sa albarka a rayuwarmu da ƙasarmu gafarta iyayenmu da malumanmu waɗanda suke raye Allah ya sanya albarka a rayuwarsu bara mun shiga suratul Hud mun kai aya ta biyar yau kuma za mu tashi daga aya ta shida wannan Allah subhanahu wataala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير
نعم الله تعالى يكتي وما من دابة في الأرض باب وتدب أبن كسا إلا على الله رزقها فأتي أرزك انت يناغ الله ويعلم مستقرها كما الله ياسم متبتت ومستودعها لكما قولن لذا أجيت kullun dukkanin wannan fi kitabin mubin suna nan a rubuce a cikin littafi mabayyani wannan ayar ta fara tana bayani ne akan irin yadda Allah ta'ala yake arzuta halittarsa to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu daga arziki na halal Allah ya raba mu da talauci talauci ba ke ku ai kuma manzon Allah ce wa min al-fakri ku manzon Allah ma ya nemi tsari daga me daga talauci domin talauci zai saka rabu da imanin talauci zai saka rabu ka bar hanyar Allah kana ji kana gani ka saki hanyar Allah talauci zai sa ka ji yaran ka su bi karfinka ka ba su umuri ba za su kula da saboda talauci babu abin da kake ba su ai jewa daga cikin lalacewar tarbiyyar yara musamman yaya mata sanadiyar akwai talauci yarinya ta girma tana da bukatu a matsayinka na mahaifinta babu abin da za ka yi mata tana bukatar tufa tana bukatar abinci tana bukatar makaranta ba ka da abin da za ka ba ta kana ji kana za ta ji me ta lalace bayan da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta bayansa da dukiya ta halal wannan ayar ta kunshi irin yadda Allah ta'ala ya wato lamin cewa bayansa arzikinsu abinda za su ci su sha Allah ya ɗauke maka wannan sannan ƙarshen aya tana nuna mana irin wata girman ilimin Allah subhanahu wa ta'ala irin yadda ilimin Allah ta'ala ya kewaye halittarsa وما من دابة باب وتدبى من أن ما لمسكت أنكاوني للتأكيد تأكيد الأمور باب وتدبى ذات فتدق ون سوى الله تعالى أرزك انت نقول الله سبحانه وتعالى الدابة كل ما يدب على الأرض أن يمشي دابا لكتابة أبن قسم شين دابة wasu malamai suka ce gairul insan ban da mutum wasu suka ce fadin Allah ana ma min dabbatin hatta mutane sun shiga ciki wani shi ne ra'ayin Abdullah ibn Musahib ke cewa kullu dabbatin wa minhumul insan haka wasu malamai suka ce akwai wanda suka ce jami'u ma ala wajhi al-ardh duk halittar da suke ban ƙasa min adami dan adam ne aw hayawani ko dabba ce barriin dabba wadda take kan tudu aw bahariin ko dabba wadda take cikin kogi ma'ana an kana so ka takeita jawabi suka ce babu wani halittar da ke ban ƙasa dabbobi ko mutane ne, sai Allah ta'ala ke cewa illa ala Allahi rizquha. Arzik ana abin da ake nufi anan shi ne abinci, abin da za a ci a shi, ma'ana abin da dabbobi za su rayu da shi. Awaki ne, shanu ne, raguma ne, tsuntsaye ne, kifaye ne, duk wata dabba abincinta, abin da za ta ci ta rayu, abin da za ta sha ta rayu, wannan yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya lamince mata wannan, illa ala Allah rizquha. Kamar yadda ya zo a cikin surah Ali Imran, kullama dakhala alayya zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa, abinci ake nufi a nan, ƴaƴan marmari, ƴaƴan itatuwa. Duk da cewa arzikin yana da ma'ana mai fadi, yana zo da ma'anar dukiya. Ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum, dukiya ta shiga ciki ko kyauta. Duk wani alkhairi zai iya ɗauka ma'anar arziki. In Allah ya baka ilimi, arziki ne ko ba arziki ba? In Allah ta'ala ya baka matsayi mai albarka, arziki ne. In Allah ya baka zuriya, arziki ne. Idan Allah ya baka lafiya, arziki ne. Amma yanzu galibin mutane idan ana maganar arziki, me suke tunani? Dukiya. Dukiya. Wani mutum ne ake cewa ya aure shekara 60, amma ko so ɗaya bai taɓa ciwon kai ba. Akwai wani mutane, Allah ya ba su lafiya, ya aure shekara 60 ko so ɗaya bai ciwon kai ba, amma kuma sai Allah ya jarrabe shi da tsananin talauci. Tuna ka ce da shi ka gode wa Allah, Allah ya baka lafiya. Sai ce da wannan lafiyar ai ga gara naira 5,000, kaga mutunci. Da wannan lafiya gara naira 5,000, wannan ai mutunci. Ta yi ai Allah ya baka arzikin mai yawa, kuma Allah ta'ala ya dora ba rashin lafiya, ka ta kashe kuɗin a banza, kai baka ji daɗi ba, baka zauna lafiya ba, kuma kuɗin bai zauna ba. Duk abin da Allah ta'ala ya baka dan wata hikima Allah ta'ala ya baka. Kuma Allah shahid anan arziki na zuwa da ma'anoni da yawa, amma abin nufi anan abinci, abin da dabbobin za su ci su rayu, abin da za su sha su rayu, duk Allah ta'ala ya yi tanadin wannan. Sai Allah ta'ala ke cewa ala Allah wa ma min dabbatin fil ardi, babu wata dabba da ke ban ƙasa, illa ala Allah, face yana ga Allah. Ala na nufin wajacci, alaika wajibi ne a kan ka kai. To amma shin a nan za mu ce wajibi ne a kan Allah? Babu wanda ya isa ya ɗora wa Allah wani abu. Amma Allah ta'ala saboda falalarsa da rahmarsa shi ke ɗora wa kansa, saboda rahmarsa zai yi alkawari zai yi abu kaza, kuma idan ya alkawaran Allah ba zai sa ba. Saboda haka illa ala Allahi rizquha, domin Allah shi ya tsara wa kansa wannan. Wasu malamai suka ce ala'ana tana nufin min, wa min dabbatin fil ardi illa min Allahi rizquha, dama duk wani arziki daga Allah ne. To amma ko aka tafi akan ala Allahi din babu matsala, ma'ana Allah ta'ala shi ya ɗora wa kansa, shi ya ɗora wa kada kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, Allah ya rubuta wa kansa rahma, zai tausaya bayinsa. Haka nan Allah ta'ala ya ɗora wa kansa zai arzuta bayinsa, jahidin ido niyyar cinsu a dashensu. To anan wasu malamai suke cewa bisa ga ra'ayin cewa wa min dabbatin fil ard, ana nufin dabbobi ne dan adam bai shiga ciki ba, yace ya kamata a yi tunani idan dabba, akuya, sa, saniya, ragumi, doki, waɗannan dabbobi da waɗanda ba su kai su ƙwari ba, ƙwari, tsuntsaye masu rauni wanda ba su da dabara, ba su da hankali, idan Allah ta'ala wato ya jibinci arzikinsu, abinda za su ci su sha ba za su rasa ba, ina kuwa ɗan adam wanda Allah ta'ala ya karrama shi? an bayyana babu yadda za Allah ta'ala ya kyale ka ka rasa abin da zaka ci ka rasa abin da zaka sha to sha sa hadisi ibn mas'ud hadisi ne shahararre duk mun karanta hadisin da yake magana akan halittar dan adam daga nutuba ya zama godan jini sannan ya zama to tsoka zama to kashi alullubi kashin da nama abusa basarai sai Allah ya aika da mala'ika suma yab'athu Allahu malakan wa yu'maru bi arba'i kalimat sai Allah ya zo da mala'ika za a umurce shi da rubuta abubuwa guda hudu bi katbi rizqihi arziki nawa zai samu a duniya naira miliyan kaza da dubu goma da naira biyar da koko shida ko goma sai a rubuta abinci buhu kaza zai ci ruwa lita kaza zai sha don wani arziki ne sai an rubuta wa ajali kwana nawa zai a duniya shekara 75 da wata uku da kwana shida da awa biyar da minti tara da second uku don secondin ya zo aka wuce za ka mutum zai je harkokinsa ya zo zai shiga kofar gidansa ba za a bashi ya shiga gidansa sai ya fadi kofar gida don secondin ya yi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id don aljanna ne ko don wuta sun bai wuta ko fihi rusul na abusa wa sarai saboda haka arzikin kowane makhluki Allah ya tada da wannan Allah ta ce alallahi Allah ya daura wa kansa domin kai bawa ka samu yaqini ka samu tawakkali ga Allah wannan alƙawari ne tabbas wannan arzikin sai ka samu inda dan adam ne zai maka alƙawari ya je kai karatunka abincinka na shekara biyar na ɗauke maka ta yi bayan shekara ɗaya biyu ma'ana da Allah ya haƙuri abubuwa sun canja yanzu ko ba haka bane ko yana da arzikin amma sai zai saba alƙawari amma inna Allah la yukhliful mi'ad Allah ba ya saba alƙawari Allah ya ɗora wa kansa wannan tunda Allah ta'ala ya ɗora wa kansa cewa arzikinka cinka da shanka Allah ya tanadin wannan to ka samu cikakken tawakkali ga Allah ka samu cikakken yakini kada ka sa kokonto dangane da me zan ci me zan sha Allah ba zai kyale ka ba don kun ka samu nutsuwa to tawakkali ga Allah ka ji cewa Allah zai arzuta ka wannan kuma ba zai hana ba zai sa kake daukan sabubba ba Allah ta'ala ya hada abubuwa guda biyu ya dauki da wainiyar ya lamince wa arzikinka amma kuma me yace a nemi arziki a dauki sababi fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ku yi sallar juma'a daga ba kuma ku je ku nemi arziki wallazi ja'ala lakum al-ardha dhulula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi Allah ta'ala shine ya sanya ban kasa horarriya da saukin tafiya kai saboda haka ku tafi a cikin sasannin ƙasa a kan sasannin ƙasa ku shiga ko'ina ku ci daga arzikin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala sai da ya ce ku tafi tukuna kafin ya ce me ku ci daga arzikinsa ba za ma za ka yi ka ce Allah ya dauki da wani Allah ya lamincewa arzikina ba an fahimta duk da cewa da ikon Allah idan Allah ya ga dama ko ba ka ɗauki sababi ba Allah zai arzuta ka ko ba ka bane kana nan zaune ba ka je kasuwa ba ba ka yi kasuwanci ba ba ka yi noma ba ba abin da ka yi sai wani ci malam ga sadaka ya maka naira 500 ka ɗauki sababi kana nan kana zaune a gidanka ba abin da ka yi amma sunnar Allah na neman arziki ka ɗauki sababi ta yi kuma ka ɗauki sababin Allah ba zai baka arzikin ba ka je ka huni kan buka can ko ka je ka wani aiki na ka samu abinci ka huni kana masa aiki can zai ce malam gobe ka dawo ka koma gobe ka dawo ya cinye wannan kudin ka ma ka dauki sababi amma ka samu arziki
bukan samu arziki ba. To amma abin da ake so gare ka shine kai tawakkali ga Allah kuma ka dauki sababi. Tawakkali zalla ba sababi kuma ya sabawa a shari'a. Ala Allah malamin suka ce ana akwai qasar wa min dabbatin ba ce wa akai ma min dabbatin fil ardi illa rizquha ala Allah ba haka aka ce ba illa ala Allah rizquha babu wata dabba ban kasa illa ga Allah kadai arzikinta yake mana banda Allah ba mai arzuta su duk duniya ne suka haɗu su baka wani abu idan Allah bai ga dama ba ba zai yi samsam duk duniyan nan ba masu kudin duniyan nan su haɗu gaba daya yau kam dole wani yana cikin wahala yana cikin talauci za mu arzuta shi idan Allah bai ga dama ba ko ba su ba to Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi yake bada arziki babu mu bada arziki sai Allah jasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu domin wannan ma'ana jasa wannan aqida cikin zakatunmu hadisin mugira a cikin buhari da muslim daga cikin al-azkar azkar zikirai da ake yi bayan kowace sallah akwai me allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta allahumma ya allah la mani'a lima a'tayta abinda ka bayar la mani'a babu mai hanawa la nafiya lil jins duk duniyan nan babu shi wani wanda ya isa ya hana ka ya abinda Allah ta'ala ya baka duk duniyan nan duk duniyan da za a yi sai ka samu sannan wala mu'tiya abinda ka hana ba mai bayarwa to ala Allah rizquha Allah ne kane mai karantarwa kai ne ka dauki sababi amma Allah ne yake bayarwa to imani da wannan yana da muhimmanci a rayuwar musulmi tawakkali ga Allah ka ji cewa Allah yake bada arziki in Allah ya baka ba mai hanawa idan Allah ya hana ka ba mai bayarwa in ka samu wannan aqida in ka samu wannan yakini ka huta me ma'anar wannan ka huta ba za ka dauki damuwa ba za ka ji haushin mutane ba wane shekarar mu 30 da shi duk arzikin san da bai taba yi mu alheri ba kwantar da hankalinka Allah bai kaddara za ka samu ta hanyar sa shekara 30 ba abin da alheri ne mu duk san da ka gan shi kana jin haushin sa ai wane ya samu alheri ka rabu da shi arzikin banza dan baka samu ba kaga anan ka sa cikin damuwa wanda kuma zai saka ka batan shi gare shi wane mara wuci ne duk inda ka zo wane baya alheri ka ci namansa ka shiga cikin damuwa ka yi zunubi ka yi laifi ka manta da cewa Allah ne mai kaddara zai baka to da yawa mu muna wannan kuskure ko ba haka bane inda za ka san Allah ne zai kimsa a cikin zuciyarsa ya baka kuna zaune abokinka ne mai hali ko dan uwanka ne zai ce ban manta da kai ba zan maka alheri kullum yana fada da harshensa kullum yana fada ban manta da kai ba zan yi hakuri zan maka kuma da gaske yake fada amma ba zai iya ya doki dukiyar ya baka ba dan Allah bai kaddara ba sai kuna zaune da shi wani kuma zai zo ko tambayarsa bai ba sai ya zo kai ba shi kai da kana bibiyarsa zai ce ban manta ba wani kuma zai zo ko tambayarsa bai ba sai ya zo kai ba shi wannan kuma sai ya kara maka haushi ni da kullum ina tambayar ka baka bani wannan bai tambaye ka ba shi abin Allah ne yake ana fahimta to idan aka fahimci wannan za a samu sauki a rayuwa matsalar za ka yi fada da Allah zuciyarka ta'allaka da wani wane bai bani ba ka manta da Allah wannan kuma ka yi fada da Allah wannan kuma ka yi fada da shi bai masa batanci ko ya ji kaga akwai damuwa to shine malamai suka ce illa ala Allah wannan al-qasr na nuna cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne yake bada arziki abinda Allah ya baka za ka samu abinda Allah bai baka ba ba za ka samu ba wani mutum ya ce wa Hakim al-Asam daga cikin magabata salihai kai ina kake samu abincin ka kai ina kake samu abincin ka sai ka rubuta masa aya walillahi khaza'inus samawati wal ard walakinnal munafiqin
la ya'lamun
walakinnal munafiqin
la ya'lamun
yafqahun ko ya'lamun ولكن المنافقين
لا يفقهون
لا يفقهون تولي الله خزائن السماوات تسكوكين ده سيكي سمي ده سيكي بقى قصا دين الله ني كوني كو باو الله ني زاكا تبيني ina nake samu abinci ina so ya fada masa baka fahimci wannan aya wani ma yin cewa daga cikin magabata salihai ni ko ina kake samu abinci sai yace ka manta ni Allah da ya arzuta ni ina cikin mahaifa ta yaya ba zai arzuta ni ba bayan na fito duniya kana cikin mahaifa dan tayi abincin mace ina kake ci ta cibiya ko sai idan mahaifiyar ka ta ci ko ta sha tana kake samu abinci kuma ta cibiya Allah ya tsare ka ya baka abinci ta wata tara wata takwas wata bakwai ba wata sana'a kai ba sanda kuma idan ka fito duniya sai ka dauki hammun yanzu me zan ci me zan sha sai ka rasa tawakkali da imani ga Allah subhanahu wa ta'ala umma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allah rizquha arzikinta aga idafar arziki zuwa ga dabba ko dabbobi to malamai suka ce wannan na nuna cewa Allah ya san da buƙatar kowace dabba abincin mutane daban abincin dabbobi daban mutanen ma abincin wannan garin ba shine abincin me wancan garin ba abinda muke ci a wannan ƙasa ta mu idan ka je wani gari ba shi ake ci Allah ya tsara da abincin mu daban abincin su daban mutanen ma abinda mu muke ci a nan a matsayin abinci in ka kaiwa mutanen wata ƙasar ba za su iya ci ba abincin da wasu mutane suke ci a wata ƙasar idan ka kawo Najeriya ba za su iya ci ba kowace al'umma da irin abincinsu da Allah ta'ala ya tsara musu haka nan idan ka zo dabbobi wata dabbar abincinta shi ne dabba 'yar uwarta yana su damu sa zaki da zoro ba sa cin ciyayi wata dabbar abincin ta ciyawa wata dabbar makasa suna nan kowace dabba da irin abincin ta Allah ya san da dan Allah ya halice ta Allah ya shi ya san irin abinci wanda ya dace da wannan dabbar kuma har wallahi ana fahimtar rizquha kowace dabba Allah ya kaddara mata arzikin ta sai ta cinye arzikin kafin ta fito kowane mutum Allah ta'ala ya kaddara maka irin yawan abinci da zaka ci sai ka ci kafin ka bar duniya haka ne duki da zaka mallaka Allah ya riga ya kaddara sai ka mallaka kafin ka bar duniya kafin rasuwanka da awa daya kila ka mallaki miliyoyi sauran awa daya ka bar duniya ka mallaki miliyoyi bayan awa daya kuma ce wane ya rasu wannan arzikin dole sai ka an baka a hadisin Jabir bin Abdullah Muzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa hadisi da Ibn Majah da Imam At-Tabarani da Al-Hakim suka rawaito Muzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha wa tsoron Allah to shine tushe a komai sai ka san girman Allah sai ka san Allah zai maka hisabi sai ka san Allah zai saka maka kafin ka kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullaha ku tsoron Allah wa ajmilu fi talabi ku nemi halal ku kyautata wajen nema kada ku nemi haram ita fa inna nafsan lan tamuta babu wata rai babu wani rai da zai mutu babu wani rai babu wani mutum da zai mutu lan tamuta hatta tasawfi rizqa sai ta kammala samun arzikin arzikinsa duk abin Allah ta'ala ya rubuta ga sune sai ka samu da yawa ne kadan ne wanda baka samu ba to dama ba naka bane sai ce wa in abta anha ko ya jinkiri ko ya jinkiri wani tun yana karimi Allah zai bude masa yana yaro karimi samu arziki wani kuma sai can ya tsuha can karshen rayuwar sai samu arziki sai ya rasa maya masa da arziki don lokacin kurshe ya riga yawanci ba zai ci ba zai ji daɗin dukiyar ba amma haka Allah ya kaddara a ƙarshe can daga baya zai samu arziki to ko da dukiya ta yi jinkiri ko arziki ya yi jinkiri amma ka san da cewa ba za ka bar duniya ba dole sai ka samu arzikin da Allah ta'ala ya rubuta maka sai manzon Allah ya ƙara yin wa'azi da tsoron Allah fattaqullaha bi tsoron wa ajmilu fi talab ku nemi halal khudu ma halal abinda ya halatta ku dauka abinda yake halal ne ku nema wadu'u ma haram abinda yake haram ne ku kyale sai Allah ta'ala ya cewa wa ya'lamu mustaqarraha Allah ya san matabbatarta ma'ana mukomarta mafakarta dabba za ta fita za ta yi za ta kewaye za ta yawo ta nemi abinci in dare ya yi akwai inda za ta je mai taifaci ta kwana kowace dabba Allah ya san da ina suke zuwa suke neman abinci kuma ina suke zuwa suke kwana haka nan mutane kowa kowane mutum ina za ka je ka nemi abinci kuma wa mustaqarraha ina za ka je ka samu mafaka ka kwanta wa mustaudaaha ma'ana gurin da za a ajiye ta idan ka rusu inda za a binne ka Allah ta'ala ya sani a ina za a binne ka ya san me za ka ci kafin ka bar duniya san da kana raye ina za ka nemi abinci ina za ka je ka kwana sannan idan ajalinka ya yi a wace ƙasa za ka mutu a ina za a binne ka duk Allah ta'ala ya sani wata basarar mustaqarraha ma'ana mahaifa sanna mustauda ma'ana tsatso zaka fito daga tsatson mahaifi ka shiga cikin mahaifa amma ba yau malaman tafsiri sun tabi akan fassara ta farko babu wanda ya san ina zai mutu wama tadri nafsun ma za ta tsibo gada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut kana nan zaune ka haka wani dalili zai zo zan ji kasa kaza gari kaza kana zuwa a ci ai wani ya rasu haka hadisin Abdullah ibn Mas'ud ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ajalin dayan ku yi zamana a wata kasa idza kana ajalu ahadukum bi ardin aw sabatuhu ilaha haja sai bukata ta kai shi can ba abin da hada ka da kasa amma sai Allah ka wani dalili ka je kasar fa idza balaga aqsa atharihi idan lokacin ka yayi قبضه الله سبحانه سي الله تعالى يقرب رنسا فتقول الأرض يوم القيامة وبيك يا ما كأساتة رب هذا ما استودعت يا الله وانا شيني أجيد تكبر ومستودع دون الله تعالى يقول من إيكو سيد قدر رسول بعد ذلك بجلد الأمر الله بعد ذلك بجلد إيكو الله زملاء بينك شيني kai imani da Allah ka kada ya tashi ka bi umurnin sa abinda ya hana ka ka kaucewa abinda Allah ya hana ka shine zaman lafiya to duk wannan yana nuna mana fadin ilimin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala yake cewa karshen aya kullun duk abin da aka ambata abincin kowace dabba abincin kowane mutum da matabbatar kowace dabba inda kowace dabba take kwana inda take yawo tana neman abinci inda kowace dabba za ta mutu inda kowane mutum zai mutu inda kowane mutum za a binne shi duk wannan fi kitabin mubin suna nan an rubuta su a cikin Allahul Mahfuz shafi nawa za a cika wannan ba magana ce ta shafi ba wannan al'amari ne na gaibu al'amarin na Allah subhanahu wataala yanzu ka dara rayuwarka kadai kawai tun da aka haife ka har ka mutu abinda ka ci inda ka je in za ka rubuta shafi nawa za ka rubuta shafi nawa za ka rubuta amma Allah ce kullun duk abin arzikin kowace dabba arzikin kowane mutum inda kowane mutum zai mutu inda zai kwana d duk ana nan suna nan an rubuta su a cikin lauhul mahfuz. To kamar yadda muka ambata in ka karanta irin wadannan ayoyi abin da ya kamata shine ka tsaya kai tunani dangane da azamatul azamatullah girman Allah. Allah da yake da wadannan sifofi yana da wadannan ayyuka a matsayinka na dan adam mai rauni ta yaya zaka saba masa da sanin ba kuskure ba ka wannan babban kuskure ne ba daidai ba to amma rauni irin na dan adam to Allah subhanahu wataala ya dace da mu
amin
abinda muka fara yi kuma da Allah ba mu darasa
amin
abinda muka yi kure Allah ga bauta mana Allah ya ba mu zama lafiya wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi wadanda suke nufin mu da sharri Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin mu da su subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.